Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 40 sai da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta jiragen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Allah da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ci matsaya da kasar Saudi Arabia akan kasar za ta tallafa wa Najeriya a fannoni daban-daban. Wanda kuma akan wannan batun ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku akan layin mu. Kana muna dauke da rahoto na bikin ranar matsafa na kasar Niger. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakamakon baya-baya na zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar Niger ya nuna cewa shugaba Muhammadu Isuhu shine kan gaba. Hukumar zaben Niger ta faɗa yau Laraba cewa shugaba Isuhu na da kuri'u kusan kashi 37. Shi kuma ɗan takarar jam'iyyar adawa Hama Ahmadu na bi mashi da kashi 22 na kuri'un, daga nan sai Sani Umaru da ya samu kashi 14. A cikin mazabu 308 da ke kasar, an samu sakamakon 82 daga cikinsu. A jiya talata ne wata gamayyar jam'iyyun siyasar kasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka bada a hukumance akan cewa cike yake da magudi. Shugaban gamayyar jam'iyyun Ahmadu Sise ya ce gwamnati ta kirkiro dubban rumfunan zabe don a yi a ringizan kuri'u. Wannan ne karo na farko da shugaba Muhammadu ya tsaya takarar neman kujerar shugabancin kasar na tsawon shekaru 5, bisa alƙawarin da ya ɗauka na cewa zai murƙushe 'yan bindiga da kuma bunƙasa kasar mai fama da talauci. Masu sukar lamiri sun ce shugaban ya ɗauki matakan danniya ga 'yan siyasa lokacin yaƙin neman zaben shi, inda ya kama masu goyon bayan 'yan adawa da 'yan siyasa da 'yan jarida, har ma da wata mawaƙiya da ta soki lamirinsa.
Dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa Dr. Kizza Besigye ya nemi lawyer shi ya garzaya kotu dan gane da abin da ya kira ci gaba da tsare shi da 'yan sanda ke yi ba bisa ka'ida ba. Besigye na jam'iyyar Forum for Democratic Change ya ce ya sha shiga da fita hannun 'yan sanda tun ranar Asabar din ta gabata ba tare da an bayyana laifinsa ko an tuhume shi ba. Shugaban 'yan tawayen ya ce duk safiya sai an kama shi an kai shi ofishin 'yan sanda, inda zai wuni tsare sai dare, sannan a mai da shi gidansa. An kuma kafe 'yan sanda a wajen gidan Besigye bayan da ya ɗauki alwashin cewa zai jagoranci wata zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da nasarar da shugaba Yoweri Museveni ya samu a lokacin zaɓe. Jami'ai sun ce za su ci gaba da abin da suka kira dabarar hana Besigye ci gaba da yunƙurin ta da zaune tsaye da kuma ƙalubalantar tsaro a birnin.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. A jawabin shugaba Obama yau Laraba, ya yi takatsantsan akan yarjejeniyar tsagaita wutar da ake shirin kullawa dangane da faɗan da ake yi a Siriya akan za ta kai ga yin tattaunawar samar da zaman lafiya wadda za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi ko a'a. Shugaba Obama ya ƙara da cewa idan har nan da 'yan makonni muka ga tashin hankalin da ya daidaita ƙasar na raguwa, to wannan zai ba mu damar duba ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya kuma ce ta yiwu ɓangarorin Siriya da ke fafatawa domin mallaka ikon ƙasar su fuskanci batun kafa gwamnatin haɗin gwiwa, abin da ke da mahimmanci wajen kawo ƙarshen yakin basasar Siriya. Shugaba Obama ya yi wata ganawa a farkon makon nan da shugaba Vladimir Putin akan kulle yarjejeniyar tsagaita wuta wadda za ta fara aiki ranar Asabar. Sai dai yarjejeniyar ta yarda a ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ISIS da dakarun da ke marawa 'yan kungiyar Al-Nusra masu alaka da Al-Qaida baya. Shi kuma shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce a shirye yake ya ba da goyon baya ga batun tsagaita wutar a ƙasar tasa da yaƙi ya daidaita.
Cibiyar kula da magance cututtuka na Amurka da ake kira CDC ta ce tana binciken wasu rahotanni da suka nuna cewa wasu mutane 14 da suka kamu da cutar Zika a nan Amurka ana zaton ta hanyar jima'i ne suka kamu da cutar. A jiya ne cibiyar ta CDC da ke jihar Atlanta ta yi sanarwar da kuma ce duk wanda suka kamu da cutar mata ne, waɗanda kuma hanya ɗaya ce zai iya cewa sun kamu da cutar, wato saduwa da namiji da ya ziyarci inda ake fama da wannan cutar kwanan nan. Cibiyar na kira ga maza da suka je yankunan da ake fama da cutar kwanan nan su yi amfani da kwaroron roba ko kuma su kaurace wa yin jima'i da mata masu juna biyu ko kuma waɗanda ke da niyya ko kuma fatan samun juna biyun duk da cewa ana kamuwa da cutar ta hanyar jima'i. Jami'an kiwon lafiya sun ce har yanzu cizon sauro ne babban hanyar da ake yaɗa cutar, kuma cibiyar na kira ga jama'a da su yi amfani da gidajen sauro da magungunan kiyaye cizon sauro ko kuma sanya dogayen kaya. Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya, inda kwanan ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kai ziyara ƙasar Saudi Arabia don nema wa Najeriya tallafi ta hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa daban-daban. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci wata tawagar mayan jami'an gwamnatinsa da gwamnoni na waɗansu daga jihohin tarayyar Najeriya domin yin ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Saudiya, inda shugaban zai gana da takwarorinsa na Saudiya domin tattauna sha'anin da ya shafi albarkacin noma da ma'adinai da kuma duba hanyoyin da za a bi domin ɗaukar matakan inganta farashin man fetur wanda ya durƙusar da tattalin arzikin Najeriya da waɗansu ƙasashe waɗanda ke mambobi ne na ƙungiyar mai arzikin man fetur ta duniya, wato OPEC. Bayan da sanarwar tawagar shugaban ƙasar ta nuna cewa shugaban ya yi wannan ganawar domin duba hanyoyin da Saudiya za ta taimaka wurin saka jari a Najeriya ta fannin noma da ma'adinai, na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar da ke ziyara tare da shi, domin in ji ƙarin bayani akan wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da jami'ai na ƙasar Saudiya.
To, kasan su Saudi Arabia sun samu gagarumin ci gaba a waɗannan fannoni, kamar maganar ɓangaren noma, wato kusan duk maƙotansu ƙasashen GCC ɗinnan da ake yi su suke ba su kayayyaki na marmari, lemo, su goba ɗinnan ayaba da sauran irin waɗannan abubuwa. Saudi suna shigo da abinci ƙasarsu, kuma kuɗi bai ba na wasa ba. Abinda suke cewa su kama wa Najeriya, mu muna da filin noma, muna da ruwa, mu matsalar ruwa ba su iya zuba jari a nan a bude filin noma a Najeriya, ko na gwamnati ko kuma na 'yan kasuwa. Idan aka yarjejeniya ko da su sai ko an noma su za su ba da kayan, ko su noma a noma su sai kayan gaba ɗaya, ko kuma a Najeriya ta sai musu rufi ta sayarwa wanda ƙasarmu take so. Haka ma'adinan nan sun yi gagarumin nisa, yadda yake Saudi yanzu yau ko yau man fetur ya tsaya a ƙasarsu. Sun faɗaɗa harkokin arziki da kasuwanci nasu wanda yake ba sauran dogaro a kan mai.
To, yanzu kana ganin kamar sun amince za su zo su saka jari a fannin noma kenan?
Eh, da harkar ma'adinai, amma akwai tattaunawa da yarjejeniya da za su biyo baya. Akwai shirin da ake yi a karɓe su ɗan kasuwa masu zuba jari a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya gayyace su. Mu ma kuma akwai buƙatar mu ma mu turo nan su zo su zauna da 'yan kasuwa, can ba ta su 'yan kasuwa da masu masana'antu su ma sun yi mana gayyata. Saboda haka abu ne da suna so, mu ma muna so.
To, ta fannin man fetur fa shin an daidaitu a kai da za a ɗauki matakan farfaɗuwa da darajar man fetur ta yi sama, ganin cewa Saudiya na ɗaya daga cikin ƙasashen da wataƙila ke taka muhimmiyar rawa wurin zuba man ya yi yawa a cikin kasuwar duniya?
Matakai za su biyo baya. Muhimmin abu dai a yanzu shi ne sun saurari kuka na shugaban Muhammadu Buhari cewa karayar man fetur ɗinnan ya jawo wa Najeriya da ƙasashe irin karayar arziki. Saboda haka idan ba haɗin kai aka samu ba, aka mara mana baya, cutuwar za ta yi yawa.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaban ƙasar Najeriya, a tattauna da na yi da shi dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake ci gaba da gudanarwa yanzu a Saudiya domin duba hanyoyin da za a inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara zumunci na diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Akan wannan batu ne za ku kira mu an jima kaɗan domin bayyana muna ra'ayoyinku. Idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, ƙungiyar matsafa ne so gudanar da bikinsu Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lahiya tuwar wuta ta ga jikin mutane.
Cututtuka
akwai alluba ta hitake amma ba mu hatanta ta sabkan Niger Cup. Amma ta hitake. Nan na ne ta dibin hanyar da za a bi sadaka ko wace iri. To na samu makari ita sakar sadaka ha. Ya an ce sadaka sadaka ta. Kuma sadaka kuɗi bai tadda alluba. Sai dai abincin da kaka ci. To na an makari. Tura jama'a. Gumbara sahil Lahadi dunƙulai akai. Amma sai a raba ba ta da ko dunƙule na mutum shi sadaka da su. Ruwa na shekara duka kaf akwai su cikin Niger. To ya an ka fara raban su watan shidda. Bakwai gare ana fara waje-waje. 14 waje-waje. 7 ga watan shidda waje-waje. Watan bakwai ana fara koshi wuri-wuri. 14 wuri-wuri. 7 gare wuri-wuri. Watan 8 shi na wuri-wuri. Saba 14 wuri-wuri, saba wuri, habbusa watan 9-7 gare, ana fara hayo, ana tarabu wuri-wuri, 14 wuri-wuri, saba wuri-wuri, to amma fa na hada ma Niger, babu garin da babu al'adar da akai ko daki huduna. Ni kan matsayina, matsayi da nan da dagarka da masalata, kuma akwai kwara wurin waje, akwai tsuntsu wuri-wuri, akwai murzuna wuri-wuri. Akwai shayau wuri-wuri amma ga wagga al'ada ta yau wa'an gadun na sabki su haɗin Niger mu ji su ji tun da na gani duk yau na komi na kabida yau na zama lahiya wasu abubuwa mu ji su ji duka sahan yau na
daga bisani mu isa dajin mai gaji inda mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu ya kai dokinsa domin cin hacin da matsahi ya kai malajana da sahi kuma dokin na sarki ya ci haci ya lashi kanwar da ke saman hacin abinda ke nuna arwata ya kyau amma da hakan bata samu ba to za a shiga cikin wani hali na rashin dadi mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu Dauna yayi jawabi kamar haka
fata da godiya ga Allah ya gwada muna wannan rana Allah ya kaddari muna raye ta kewayo kuma mun zaka an cika al'adu kamar yadda gargajiya ta tanada fatan abubuwan da kunka gani da waɗanda kunka jiya kasance alheri ne ga ƙasar mu ta kwanni da ƙasa ta Niger gabaki dai Allah ya taimake mu da alheri ya sa mu samu damana mai albarka da lahiya da arziki Allah ya sa mu ga lahiya
amin mai martaba amin
Allah muna roƙon shi maimaita mu na rana mai zawa insha Allah
amin mai martaba amin ga Allah
ta sake kasancewa tare da ku nan ga kuma
haka shi Allah kara
mai abinda gargajiya ta tana da
amin mai martaba amin
ku kuma Allah ya sa a gama sabga lahiya
dan tauri na ta yanzu haka dai sun fantsama a ducin mai gaji cikin yankin da dagarka zuwa wurin farauta abinda ke zama gambun rufe shagulgullun arwa ta wannan shekara Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka a jangoriyar Niger
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
La za mu bude kiran daga jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa?
Kuna tarda DCP Muhammad Dantala da ke DCP daga Adamawa.
To, Dantala, me ra'ayinka game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a Saudi Arabia? Ya kake ganin hakan zai tasiri ga Najeriya?
Ina ganin zai tasiri idan sun tattauna jami'an Saudiya sun yadda sun zo zuba jari a Najeriya.
Kaji abinda wakilinmu ya zayyana abubuwan da suka tattauna. Ina hankalin kai karkata game da wannan batu da suka tattauna a kai.
Batun wannan idan inganta haƙƙi musamman mu kan arewacin Najeriya idan mun koma wa noman nan da gasken gaske to mu ma mun kai muraya Najeriyan nan ma
to mun gode dan tala daga Adama yanzu bari mu je Nasarawa waye daga Nasarawa
Muhammadu Rabi'u kefi Nasarawa
to Muhammadu Rabi'u me ra'ayinka game da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari
ra'ayina kai Allah ya kamar da Allah kai shi lafiya Allah ya sa ya dawo lafiya
ai ai ya dawo ku
ziyara ta shi Allah sa
ina jin
ta zama alkhairi ga kasan nan tamu ra'ayina kenan Allah ya sa ta zama alkhairi game da kasan nan tamu
to to mun gode Muhammadu Rabi'u har yanzu dai ba mu fita Nasarawa ba waye a Nasarawa kuma
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Muhammad Yusuf da yake dan da rama zaunin Nasarawa
to Muhammadu Yusuf me ra'ayinka game da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari
muna mai fatan alheri kuma muna jin dadin wannan al'amarin muna mai fatan Allah ya dawo da shi lafiya Allah sa abubuwan da suka tauna a amfani umman Najeriya ba gida
to amin summa amin da zan ce ya kake ganin hakan zai tasiri to bari mu tsallaka mu je Sokoto mun gode waye daga Sokoto
ina magana Aminu ne daga Sokoto to daga Sokoto
daga Aliyu da Aliyu
Aminu Aminu
okay Aminu to Aminu me ra'ayinka game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a Saudi Arabia kaji dai abubuwan da suka tattauna ya kake jin hakan zai amfani Najeriya
gaskiya mu Allah bai muna kira rabban murya Buhari shi Allah ya taimaka mishi
eh ya kake jin hakan zai yi tasiri ga 'yan Najeriya da kai kanka ma
mene mishi fata alheri bisa gaskiya da wannan kokari da suka yi muna Allah ya taimake shi ya shirka kuma
to mun gode bari mu je Daura mun gode Mala Aminu wane ne daga Daura
eh Zakari Uzairu ne daga Daura
to Zakari me ra'ayinka game da wannan ziyara na shugaba Muhammadu Buhari zuwa Saudi Arabia
ra'ayina ga shirin Muhammadu Buhari ta Saudi shine ubangiji Allah ya tsara taimakon akan ziyarar da yayi kuma ina roko ina fata kasashen ofis su ba shi haɗin kai na rage hatsarin mai daga domin ya kara domin kasuwar duniya ta kara a samu karin farashin mai
farashin ta
Allah ce za su bi karin abin karin samun kuɗaɗen shiga
to mun ji Zakari mun ji na kara mun gode bari mu je Bauchi waye daga Bauchi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam waye daga Bauchi
Kabiru mai kaji sakataren kungiyar zaɓen kana karo ko wakilin da Bauchi
to Kabiru mai kaji muna jin ka me ra'ayinka kaji shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara kasar Saudi Arabia ya kake jin hakan zai taimaka ma 'yan Najeriya
zai taimaka musu yadda ya kamata don kawo tattalin arzikin kasa da ci gaba yana da kyau da mun yanga zaga kasashen duniya da ya kama ci gaba a Najeriya Allah kuma ya saka masa da alheri a zakar Qur'ani Allah ya saka masa ci gaba a Najeriya yadda ya kamata ko da Najeriya gura gurin bayan Buhari ba Buhari musamman ma jihar Bauchi
to mun gode Kabiru mai kaji bari mu je Yobe waye daga jihar Yobe
Abubakar ne daga tarmo a babban gida.
To Abubakar. Ina hankalinka ya karkata game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai? Ya kake jin hakan zai taimaka ma 'yan Najeriya?
A zai taimaka mana domin duk abubuwan da yake don talaka a Najeriya yake. Saboda wannan ziyarar da yake yana aga ya mu talaka mu muke jin daɗi ba su manya ko masu
ta yaya kuke jin daɗi me yasa kuke jin daɗi
to musamman ma kamar mu wanda muke irin su Borno da Yobe wannan gaskiya a gaskiya hawan Muhammadu Buhari gaskiya mun ji daɗin wannan abu amma kuma ziyarar da yake mu dai muna sa Allah ya karfafa masa gwiwa
ya wannan ziyara kake jin sai shahe ku
zai shafe mu sosai kwarai da gaske insha Allah za mu ji daɗi bayan duba tukun sai nan gaba tukun insha Allah kuma za mu ji daɗin wannan ziyara
to mun gode Mala Abubakar bari mu je Zaria waye daga Zaria
Mala ya yi daga Zaria
To Malam Haya, ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu?
Hankali na karkata yana fatan wannan ziyarar da shugaban kasar mai tafi a Saudi ya zama alheri a gare mu.
To amin su mami.
Hello.
Amin su mami, muna jin ka, muna jin ka.
Yawa, kuma muna fatan kudurin shi na alheri, Allah ya cika mishi.
To mun gode Malam Haya, bari mu je Jibiya. Bakin iyakan Najeriya da wane ne daga Jibiya?
Malam Abdulhab ne, Abdulhab ka dan daki.
To Malam Abdulhab, ina hankalin kai karkata game da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari.
Wallahi Buhari mun mai addu'a Allah ta bada abin da suka tattauna.
Ya kake jin abin da suka tattauna zai shahi ɗan Najeriya?
A zai shahi mu kuma insha Allah da izinin Allah zai shahi mu. Allah ka mai jagora, Allah ka kare zuwa shirin masu shari. To mune baka samu addu'a din wani wani shirin Allah mai rana abin shi.
To mun gode Muhammad. Mun gode, bari yanzu mu je mai addu'a. Waye daga mai addu'a?
Muhammad Sabi ne daga mai addu'a Galadima.
To Muhammad Sabi, ina hankalin kai karkata.
Wannan ziyara da mai gida ya je, Allah ubangiji ya sa je lafiya, ya kare ta lafiya.
Abinda muke son mu ji, shin ya kake jin wannan ziyara ta shi zai shahi ƴan Najeriya, domin saboda su ne wannan ziyara, ya kake jin zai tasiri?
Tizani take insha Allah alkhairi ne zai zo mana insha Allah.
Kaji abubuwan da suka tattauna da shugabannin kasar, ta ya kake jin zai taimaka?
Na ji labarin abin da ya faru zuwa China, zai je kuma waccan kasa wadda za a yi amfani insha Allah da naira.
To mun gode Muhammad Sabi daga mai addu'a, bari mu sake koma Jibiya. Waye daga Jibiya?
Kana magana da Auta mai gani daga nan Jibiya, Najeriya.
To Auta, ina hankalin kai karkata
gan. Ina gani Buhari ya je Saudiya ne, wadda ko Laraba aka sarifa su turako suke saurare, ba su saurare mu ta Afirka.
Me yasa aka ce haka?
Kamar yawa, ina gani da yawa idan kasashen mu na Afirka za su nemi wani taimako daga kasashen Laraba, sai dai turako din sai suke saurare, amma ba mu ba.
To amma baka ji
wannan da wuya a ci nasara.
Me yasa baka ji, baka ji abubuwan da suka tattauna da shi shugaban ba?
Magana a rage haƙo mai, saboda mai ya ƙara daraja ko ya ƙara kuɗi, gangan mai ta ƙara farashi. To ai ina wannan ta kan suke, yanzu ga Iran ma ita ma ta ce ba za ta daina ba. Ita wani Saudiya dama ba ta sauran ƙaranan ƙasashe, yau da Amerika ko Rasha ta tashi ta ce ga yadda za a yi wannan su saurare su, amma ba mu ba.
A ta kana ganin watan ziyarar nashi ba zai yi kowane irin amfani ba kai a naka ra'ayin?
Shi sanin da can duniyar da yanzu Laraba, in ka kula duk abubuwa wanda ka sani mu ɗan Afirka ko kuma ƙasashen su Laraba, to ba su sauraren kowa, ƙasashen Turai kaɗai suke saurare.
To mun gode Auta da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu je Sokoto da kuma kil da shi ne za mu rage kiran da za mu iya ɗauka. Waye daga Sokoto birnin Shehu? Kash, mun so mu kira mu ɗauki kiran Sokoto, amma lokaci muna halin nasa. Sai wani lokacin goyi ma rana ce, idan mun buɗe layukan mu kun kira a kan wani take na daban da za mu sake bayarwa. Mun gode.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwana na a yarban babban birnin ƙasar Armenia, hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ko USAID a takaice, tattare da kafa wani shirin haɗin gwiwa na kimiyya domin haɗa albarkatun ƙasar da zummar ci gaba da ta sama suna Advanced Science Partnerships for Integrated Development Project ko ASPIRED. Wannan fasaha ta shekaru uku an tsara ta ta yadda za ta daƙile busharwar ruwan ƙarƙashin ƙasa a kwarin Ararat da za a ci gaba da yin amfani da shi. Ƙiyastawar da USAID ta yi kwana-kwanan nan na matsayin albarkatun ruwan ƙarƙashin ƙasa a kwarin Ararat, wurin da ke da tasiri a ayyukan gona, ya nuna wani yanayi mai ban tsoro. Yadda ruwan ƙarƙashin ƙasa ke raguwa da kuma yadda masu kifi ke facaka da ruwan ya bar wasu al'umman ƙauyuka 30 a yankunan Arara da Amavir ba su da ruwan sha isasshe ko ruwan noman rani. Bugu da ƙari, barazana ce ta ƙin ƙari ga sashen noma na ƙasar da rayuwa da tattalin arziki da ma ketatuwar yanayin yankin. Haka ma tashar samar da wutar lantarki ta nukliya ta ƙasar da ke Metsamo na cikin kasada saboda ta dogara ne da wannan ruwa wajen sanyaya injinanta. Duk da matakan da gwamnatin Armenia ta ɗauka domin ƙayyade yadda za a dinga amfani da ruwan kwarin, har yanzu yanayin na da haɗari kuma lamarin na cikin abubuwan da ita gwamnatin Armenia ta fi ba fifiko. Wannan sabon shirin na Aspire na USAID zai taimakawa gwamnatin Armenia tsara manufa da hanyoyin yin amfani da albarkatun ruwan ƙarƙashin ƙasa da ke da mahimmanci ga ƙasar. Shirin zai mai da hankali ne akan toshe hanyar hasarar wasu bayanai da inganta tsare-tsare da hanyoyin cimma shawara da ta dace tare da ƙara fasahar tanadin ruwa da inganta fasahar makamashi da inganta dokoki da dabarun tabbatar da kiyaye dokokin. Shirin Aspire zai ɗauki ƙididdigar rijiyoyi da rafuka a yankin Ararat a Tessin ta ba da damar samun bayanai a kan kwarin, ta kuma kafa na'urar daƙile bushewar ruwa a wasu wurare 10 da ake kiwon kifi. Shirin zai kuma ƙaddamar da fasahohin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa da makamashi. Za a ba gwamnatin Armenia shawarwari a kan manufofin yin amfani da kuɗaɗen da ake samu daga masu kamun kifi da tsaurara ba da lasisin kamun kifi da sa ido sosai. Amurka na alfahari da yin aiki da gwamnatin Armenia domin cimma muradin 'yan ƙasarta na samun isassun albarkatun ruwa. Sharhi Murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Sakamakon baya-baya na zaben shugaban ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar ya nuna cewa shugaba Muhammadu Isuhu shine a kan gaba. Hukumar zaben ƙasar ta faɗa yau Laraba cewa shugaba Isuhu na da kuri'u kusan kashi 37. Shi kuma ɗan takarar jam'iyyar Adama, wato Adawa Hama Ahmadu, na bin shi da kashi 22 na kuri'un. Daga nan sai Sani Umaru da ya samu kashi 14. Ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar Adawa Dr. Kizza Besigye ya nemi lauyan shi ya garzaya kotu dangane da abin da ya kira ci gaba da tsare shi da ake yi, wato da 'yan sanda suke yi ba bisa ka'ida ba. Shugaban 'yan Adawan ya ce duk safiya sai an kama shi an kai shi ofishin 'yan sanda, inda zai wuni tsare sai da dare sannan a kai shi gidan shi. A jawabin shugaba Obama yau Laraba, ya yi taka tsantsan a kan ko yarjejeniyar tsagaita wuta da ake shirin kullawa dangane da fadan da ake yi a Siriya za ta kai ga yin tattaunawar zaman, wato samar da zaman lafiya wadda za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi ko kuma a'a. Shugaba Obama ya ƙara da cewa idan har nan da 'yan makonni muka ga tashin hankalin da ya daidaita ƙasar na raguwa, to wannan zai ba mu damar duba ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya kuma ce ta yi ɓangarorin Siriya da ke fafatawa don mallakar ikon ƙasar su fuskanci batun kafa gwamnatin haɗin gwiwa, abin da ke da mahimmanci wajen kawo ƙarshen yakin basasar Siriya. Shugaba Obama ya yi wata ganawa a farkon makon nan da shugaba Vladimir Putin a kan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki ranar Asabar.
To ma dalla, da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciciko har da shirin nan domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Maryam Dauda ta taimaka mani domin gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci, injiniya Jonah Cummins. Ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.